Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul da kuma niyya muryar arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalu daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, za ku ji abin da ya tsone wa 'yan gudun hijiran da ƙungiyar Boko Haram ta raba da matsugunansu ido a wannan lokaci da al'ummar musulmi ke azumi. Muna kuma da rahoto kan yanayin kayan masarufi a kasuwar birnin Badan. Kamar kullum, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2022-2655. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe aƙalla mutane 17 a lokacin wani gangami da 'yan awaren ƙungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Magoya bayan fafutukar ta Biafra sun taru ne a birnin Onitsha da kewaye a ƙarshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya ɓangare daga Najeriya na ɗan wani lokaci da bai yi tasiri ba. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce a ranar jajiberin aukuwar lamarin sojojin Najeriya sun kai farmaki a kan wata majami'a inda masu fafutukar ta Biafra ke kwance. Suka kuma buɗe wuta da harsashen gaske tare da harba hayaƙi mai sa hawaye a kan ɗaruruwan mutane, al'amarin da ya halaka mutum guda. A cewar Amnesty, a washe gari ne kuma sojoji suka harbi mutanen da suka taru a wani wajen jiran motar haya, inda nan ma suka buɗe wuta a kan masu zanga-zanga da suka rufe wata mahaɗar hanya a birnin na Onitsha tare da kashe waɗanda ke wucewa. Makamit Kamara, jami'i ne a ƙungiyar ta Amnesty, ya kuma ce waɗanda aka buɗe musu wutar ba sa ɗauke da makamai.
We think these shootings amount to extrajudicial killings, and a lot of the shootings are indiscriminate.
Yace muna ganin waɗannan hare-hare daidai suke da kisan da babu gaira ba dalili, sannan mafi yawan harbe-harben da aka yi an yi su ne na kan mai uwa da wabi. Sai dai dakarun Najeriya sun musanta wannan rahoto da ƙungiyar Amnesty ta fitar. A wasanarwa, sojojin Najeriya sun ce masu fafutukar ƙasa, wato kafa ƙasar ta Biafra, sun yi arangama da ta haifar da mutuwar 'yan sanda biyu. ‘Yan ƙungiyar ta Biafra sun kuma ce aƙalla mutane 50 a kashe musu. Sai dai Amnesty ta ce mutane 17 kawai ta iya tabbatar da mutuwarsu, amma ta ce ta yi imanin sojojin na Najeriya sun kwashe garwakin wasu daga cikin waɗanda suka kashe.
Dubban mutane ne suka jere a gefen titunan birnin Louisville na Kentucky, suna jiran kiran sunan Ali a matsayin bankwana da musulman farko da ya fi shahara a Amurka. Wato gwarzon ɗanɗanben na Muhammad Ali da ya rasu a makon jiya yana da mai shekaru 74. Akwatin gawar Muhammad Ali mai launin jaja-jaja, wanda aka rufe shi da wani ƙyalle da rubutun Larabci, ya zagaye muhimman wurare da suka yi tasiri a rayuwar mamacin, waɗanda suka haɗa da inda ya yi ƙuruciyarsa da wurin da ya koyi dambe da kuma ɗakin tarihin da aka sawa sunansa. Yayin jerin gwanon motar da ke ɗauke da gawar da ke ratsa titunan birnin na Louisville, jama'a da dama sun yi ta ambaton sunansa da ɗaga alluna masu rubutu da kuma saka riguna ɗauke da hotonsa. A wani titin ma, wasu mutane sun yi ta gudu a gefen motar da ke ɗauke da gawar ta Muhammad Ali, kuma yayin da ta kai masaukinta ta kasance rufe da furanni da masu jimamin mutuwarsa suka yi ta ajiyewa a cikin motar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran buƙatu wani gari da ke Siriya da aka wa ƙawanya na tsawon shekaru 4 bayan da gwamnati ta amince a kai ɗauki ga yankunan da dama da ke hannun 'yan tawayen ƙasar. Ƙungiyar ba da agaji ta Syrian Arab Red Crescent da Majalisar Ɗinkin Duniya sun samu damar kai abinci da kayayyakin magani waɗanda za su kai har tsawon wata guda ana amfani da su a garin da Raya da ba shi da nisa daga birnin Damascus. Wannan shine karo na farko da aka kai ga garin, wato tun bayan ɗan wato da 'yan tawayen suka karɓe ikonsa a shekara ta 2012. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya John Slack ya gaya wa manema labarai cewa ƙungiyoyin ba da agaji sun kai abinci da zai wadatar da mutane 2,400 na tsawon wata guda da kuma magunguna da za su wato wadatar da daukacin mutanen garin da yawan su ya kai 4000 ya kuma kara da cewa an samu rautannin ballan matsalar rashin lafiya da karancin abinci mai gina jiki ke haifarwa
daga karshe fiye da mutane miliyan 1 ne suka rattaba hannu kan wani korafi ta hanyar yanar gizo domin neman a cire wani alƙalin Amurka daga mukaminsa bayan da ya yanke wani hukunci mai sassauci kan wani ɗalibin kwaleji da aka samu da laifin yi wa wata matashiya fyaɗe Alkali Aaron Paskey na karamar hukumar Santa Clara ya yanke wa ɗalibin nan mai suna Rock Turner hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 6. Sannan alkalin ya yanke mai hukunci cewa za a saka masa ido na tsawon shekaru 3 bayan da ya aikata fyaɗe akan wata mata da ba ta cikin hayacinta a lokacin tana kwance a buge a gefen sharar makarantar su a shekarar da ta gabata. Shi dai tana zai watanni 3 ne kacal daga cikin watanni 6 da aka yanke masa. Domin bai taba aikata wani laifi a baya ba kamar yadda doka ta tanada sai dai wannan hukuncin bai yi wa mahaifin yarinyar dadi ba domin a ce wasa an nuna wa tona sassauci matuka labaran duniya kenan kuka saurara Bari mu faro takon daga sansanin yan gudun hijira da ke jihar Adamawa Najeriya inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya nemi jin halin da suke ciki a wannan lokaci na azumi.
Azumi alhamdulillah hey godiya tunda dai ga muna a sansani amma dai ba za mu samu tabbacin abun da za mu samu da ba. Hakuri dai shine muka dogara da shi. Abunda Allah ya baka ya kai hakuri da shi amma alhamdulillah muna godiya da Allah.
To ya bin bancin azumi nan sansani da kuma a gida.
Ina ba zai taba haduwa ba wallahi nan abun da babu da yawa gida dai ba abun da babu su lemo mangoro kayan sha nan gashi nan tirim amma nan babu abun da an baka kai hakuri da shi
bambancin anan sansane dai daban ne da mun fi samun abubuwa su akai kayan boda baki su lemo
wasu yan gudun hijira kenan a dai daga cikin sansanan yan gudun hijira da kenan yau lafada jihar Adamawa to kowane tanadi hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne mai ta yi ne domin yan gudun hijira a bana Alhaji Sa'ad Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanan yan gudun hijira da ke jihar Adamawa ya ko bayyana irin matakan da suka dauka a banan
to alhamdulillah kaman kowa su ma wanda musulmai da ke ciki suna ana musu tanadi saboda musamman wurin tanadi na abinci da za su ci amma sanin ka ne wanda suke cikin sansani su suke dafa kansu abinci kuma su tare da jami'an mu da suke sansanonin nan suke zama su tsara timetable yadda wani abinci za a ci yau wani abinci za a ci da suhur wani abinci za a ci a bude baki kuma ba tare da kuma duk wannan shirye-shiryen ba zai kawo tarnaki ga waɗanda su ba azumi suke ba su ma irin nasu abin da suke aka saba yi musu su ma za a ci gaba da yi a nan sansanonin wato za su ci abincin su sau uku a rana su masu azumi kuma za a hada musu abincin safen su da abincin dare a lokaci guda in ci za a sha ko kunu za a sha za su samu su yi buɗe baki da shi sannan kuma akwai abincin dare shi ma za su ci sannan su yi tanadin abin da za su dafa an tanada musu abin da za su dafa wanda za su ci da asuba in suka taso lokacin suhur wannan shi din ba kawai jefa musu ake akan su ba tare da su ake zama a yi wannan shiri da yarjan su da su kuma suke ba da shawara abin da ya kamata su dafa a lokacin da ya kamata su dafa musamman a wannan lokaci na azumi mun san yadda azumin bana ya shigo da wasu yan challenges wato kalubale da yawa mutane wanda suke da sana'a amma ga yadda suke muna kokari mu jawo hankali ga yan uwa wanda suke da abun hannu su yi kokari su tallafa ma yan gudun hijira musamman a yanayi da muka samu kanmu wannan shekara na azumi saboda suna bukatan taimako waɗanda suke cikin sansanoni ma suna bukata waɗanda suke ungwanni su ma suna bukata saboda gwamnati kai ita kadai ba za ta iya yin wayannan ba
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
sai kuma birnin Badan na jihar Oyo Najeriya inda wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya tarar farashin man kayan miya sun yi tashin goron zabo a kasuwar Sasa ga rahoton da ya hada mana
yayi eh wada wuce
ina sunanka
sunana Muhammad Rabiu
wannan rodo ko kuma in ce attarugu kenan ko
attarugu kenan
to nawa ake sayar da buhu a halin yanzu
muna sayarwa 28,000
a da nawa ake sayarwa
muna sayarwa 30,000
kama a ce yanzu ya rige kudi kenan
ya rige kudi kenan ka san abu in ya kwana ana samun
da
kwa ciki
da a ce bai kwana baya shina kai kamar nawa
30,000 muke sayarwa
amma ana ganin cewa wannan buhun yanzu yayi tsada kware da gaske a can kwanakin baya bai kai haka ba
a kware kwa da abin da muke sayar da shi 6,500
erotima 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 33,000
mala ina sunanka
nana ayuba huntuwa
to nawa ake sayar da wannan kwando a halin yanzu
yanzu muna sayar da shi 3,000
to a da nawa kuke sayar da shi
da bai wuce 1,500 ba ko 1,800 yanzu an samu na arewa ina ga zai iya yin kaman 15,000 babban kwando ko 16
shi wannan dan kasa fa
babban kwandon shi to shi babban kwandon shi ba zai wuce 10,011,12 ba
haka ma na ga wasu mata masu sayan kwandon tomato suna ta haya gaga akan wani kwandon tomato daya ko menene ya kawo tsadar tomatar din a halin yanzu Alhaji Usman Yaku shine ma'ajin kasuwar kayan gwari ta Sasa Ibadan
to gaskiya matsalar da aka samu ta tsadar tomatar da ta sai da tarugu matsala ce wacce aka samu ta a can arewa musamman kasashen wajejen da ake noman gwarin akwai wata tsutsa wacce ita ce ta kawo wannan matsala ko matsalan nan ba karama bace domin a cikin kayan da ake samu a irin wannan lokaci daga cikin kahi 100 da kyar ne in an samu kahi 15 a yanzu ma muna ganin hi tumatir ya dan fara samuwa nan kasas amma na arewa mu gaba ɗaya kusan ya kare sakamakon karewar sa ma har an mun fita wasu kasashe mun je mun siyo tumatir mun kawo nan
wace kasa kuke zuwa wurin sayan tumatir din
to akalla akwai kasashe kamar 4 ko 5 na farko akwai Kamaru akwai Morocco akwai Niger akwai Burkina Faso
wannan tsadar da tumatir da ta sai ke yi ba kana ganin cewa ba wai azumi ne ya kawo wannan tsadar ba
a ba azumi ne ya kawo tsadar nan ba gaskiya saboda tun kafin azumin nan tsadar nan ta zo
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
Allah da magani Allah da magani Allah da maganin ciwo gashi yanzu
aka yake to a gaida Tambuwal da Abdul Aziz kafin bude laika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji
walla be kallo zamu je wazamun wani bana mu ba abin wani bana mu ba idan wani bana mu ba oban wani bana mu ba uwan wani ba ta mu ba ke dan zani na ta ne
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
To madalla bari mu jaddada cewa dama ce da kuka samu don bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa, sai kuma al'akari da cewa muna ƙara ƙarfafa yin gudunmuwa mai ma'ana da za ta kawo ci gaba da kuma haɗin kan ƙasa. To kai tsaye muna tare da wani daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum. Aliyu Lawan Karkau ne da ke ungon Bawa Karnon Kuman Nere Jihar Kaduna.
Wato Malam Aliyu, barka da yammacin yau.
Alhaji Lawal,
barka da yammacin yau. An sha ruwa lafiya?
Wallahi alhamdulillahi,
wato lafiya lau. To menene gudunmuwa ka ga wannan shirin yau?
To ni gudunmuwa na wannan shirin yau, ina ba 'yan Najeriya shawara ne akan maganan matsalan da yake samu shugaban ƙasarmu na abin addu'a ya kamata yi mishi don Allah ya dawo mana da shi gida lafiya, duba inda ya tafi Ingila wajen magani. Wannan gaskiyar magana ba abin wasu sukan nuna damuwarsu koko sukan nuna farin ciki don wani matsala da yake faruwa na siyasa. Duk inda ka ce shugaba na kowa ne, ko da fatin kudai ne ko ba fatin kudai ba ne, wajibi ne matsala ta zama a yi mishi addu'a kawai.
Haka ya kamata. To bari mu je jihar Ondo.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne bisa layi?
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa ke bisa layi?
Kina tare da Umaru Hafsu Rimin Laja da kana a kuri fadar gwamnatin jihar Ondo.
Wato Malam Umaru, barka da yammacin yau.
Umaru Hafsu Rimin Laja da kana a kuri ba?
Haka yake.
To masha Allah, to ni ra'ayina shine ina kira ga musamman gwamnatin APC. Ta dauki alƙawarruka da yawa wanda kuma ya ma wuce misali. Don kuwa a yanzu alƙawarrukan da suka dauka gaskiya a kashi 100 ba su dauki kashi 1 ba. Saboda haka ina kira su tunan cewa sun yi wa talakawa alkawari, kuma ga shi yanzu a cikin halin da talakawa suke. Saboda haka su mai da hankalinsu a kan aiki, su inga yi wa talakawa aiki ba kama amin da suke yi wadda ba zai kai mu turba wadda zai tsira da mu ba. Saboda haka ina kira ga kuma shugaban kasa ya tausaya talakawa idan suka faɗi matsalarsu ya inga dubawa. Saboda kamata a ce mutum a ce an ba shi wuka da nama sai yadda yi ba. Ya kamata ya nga ɗaukar shawara talakawa da shugabanni kamar sarakuna wadda suke bayarwa. Amma in dai ba a ɗaukar shawara, to gaskiya shi yasa wasu matsaloli da yawa suke addaba 'yan Najeriya. Saboda haka ni ina shawara ga 'yan Najeriya gaskiya tsakani har ga Allah, in an ba shi shawara ya nga ɗauka. Wannan shi ne ra'ayina daga Umaru Hafsu Rimin Laja da kana a kure fadar gwamnatin jihar Ondo.
To madalla, mun gode Malam Umar. Dama muna da. To bari mu tafi Bayelsa kai tsaye. Wake bisa layi a Bayelsa?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne?
Hayatu.
To Malam Hayatu, barka da sake saduwa da kai a wannan dandali.
Ya janai ne.
Lafiya lau, an sha ruwa lafiya?
Ya azumi. Ladin alhamdulillahi.
Wato yau kuma me ke tafi da kai?
To abinda a tafi da ni kirana da talakawa 'yan Najeriya. Musa tsoron Allah, mu yi kira Allah shi ne addu'a Allah shi kawo mu ruwan sama su albarka. Amma 'yan kasuwan 'yan Najeriya ba tsoron Allah. Hajji A'am.
To Malam Hayatu, da fatan talakawan Najeriya sun ji. To bari mu nufi jihar Filato. Filato, wake bisa layi?
Aminu Alfa ne daga Shandam a Plateau State.
To Malam na Shandam, ka wuni lafiya?
Alhamdulillah, ya ayyuka.
Lafiya, aiki da godiya, sannu.
Da farko dai na shugaba na addu'ar Allah ba shi lafiya, Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya.
Amin suma amin.
Sannan kuma su Aminu State din nan su ba su lura da abin da yan biyafara suka yi mana ba ne. Su ba sun kakkashe mutane yayi, sannan su aka da mataki a kansu, ya ba su lura da wannan. Akwai mutanenmu wanda sun kona su a motar ne ba su guda biyu, mutanen unguwa batun da.
To me cece shawara ka batun zaman lafiya ba na ƙara raba
kwakan zaman lafiya amma duk wanda ya karantsi ya mar karantsi kawai.
To madalla, to bari mu har yanzu dai muna jihar Filato a wannan karan a shelkuta fada gwamnatin jihar Filato a Jos. Wake bisa layi daga Jos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
na Isa uku ne mai wanki da guga daga kukur Jos.
To Isa uku me ke tafa da kai a yammacin yau?
Ina roƙon dai talakawa a ci gaba da haƙuri, ana addu'a dai kawai shi ya fi.
Ita kuma a ɓangaren gwamnati kuma fa?
Ɓangaren gwamnati ya kyauci ta lura da halin da talakoki suke ciki.
Yawwa, to madalla, to daga jihar Plateau kuma bari mu tafi ƴar wata jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Wato Bashir Kela ne daga nan layin Tala cikin garin Lasin Bari-Bari, ƴar kwata na jihar Nasarawa.
To Malam Bashir, an wuni lafiya? Yau kuma ina gudunmuwa ka ga shirin?
Gaskiya ni na kai bayani na kan gononinmu a tarayyar Najeriya da su tsoron Allah. A kwanakin baya sun taru da shugaban kasa a kan cewon ya ba su umarni kowane wata a ringa biyan ma'aikaci wata yana 25. To har yanzu wani su jihohin an bar ma'aikata hawan jini na kama su. A cikin azumin ne ya kamata dan Allah zai nan su je shi da izo rahama a biya su ko da yayi ne ko abin da ya sauka. Wani su an kai wata 5-6 ba biya ba su dan Allah zai nan na kira su tsoron Allah. Ya waɗannan haƙƙinsu, ai haƙƙinsu ne. An ɗauki ma'aikaci ya kamata ta yana biyan shi. Domin da iyalai da dama da fatan za su ji wannan sha'awar. Na gode ni ne Bashir.
To mu ma mun gode da wannan gudunmuwa taka Malam Bashir. To bari mu nufi Fataskum. Fataskum sai a rage rediyo ko kuma a nisance shi domin kana ji yana dawo mana.
Barka da yamma.
Barka ka dai, wane ne a Fataskum?
Na Gambo ba da Fataskum daga tsohuwar kasuwa garin Sakamako.
To ai kuma kai Malam Gambo, ai ka saba bugowa wannan shirin sabili da haka ka riga ka san ya kamata ka nisanci rediyon. Ga kuma waɗansu suna dab da kai suna hira a bayanka.
Assalamu alaikum, sunana Gambo ba da Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum.
Yawa, to ina gudunmuwa ka ga shirin?
Yawa, yau gudunmuwa ta tana cikin gari nan na Fataskum a bisa irin aikin dimbin alheri da ciyaman ɗinmu Muhammad Musa Fataskum yake yi. Jama'ar gari suna yaba masa, suna gode masa gaskiya. Wannan mutum ya san cancanci yabo.
To madalla Malam Gambo, aikin da aka zaɓe shi yayi yake yi, sabili da aka bari mu nufi kuma jihar Bauchi.
Hello?
Hello, wane ne a bisa layi a jihar Bauchi?
Bala direban tantan ne daga karamar hukumar jama'ar jihar Bauchin tarayyar Najeriya.
To direban tantan, barka da sake saduwa da kai a wannan dandali.
Yawwa, ina kira ne ga masu hannu da shuni na jihar Bauchi. Yanda muka shiga a halin biyan albashi na wata biyu da ba mu samu ba, to da Allah masu hannu da shuni ya kamata su taimaka wa talakawan jihar Bauchi da kuma marasa galihu sakamakon yadda muka shiga matsala a cikin jihar Bauchi.
Da kuma fata gwamnatin jihar Bauchi su ma za ta biya su haƙƙin su, da ba sai sun tafi suna yawo da kokon bara ba. To bari mu tafi Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina magana da Nuru da Yabu Yankara, karamar hukumar Fasgari jihar Katsina.
To Malam Nuru, barka da yammacin yau.
Barka da wuni, an sha ruwa lafiya?
Lafiya lau, an sha ruwa lafiya?
Lafiya lau, ya ibada.
Lafiya lau, to Allah karɓa, Allah kuma ba da lada.
Allahumma amin ya Allah.
To me ke tafa da kai a wannan shirin, kai ne kuma na ƙarshe da?
Da farko ina yi ma Janar Buhari da dukkanin ɗaukakin musulmi su taya shi addu'a da fatan Allah ya ba shi lafiya.
To madalla.
Allah kuma ya dawo mana da shi gida lafiya, ya same mu cikin ƙoshin lafiya.
To madalla, mun gode da wannan kyakkyawar fata. Bari mu ƙarasa a jihar Nasarawa.
Yawa. Hello?
Nasarawa, ai rediyon ka na kunne ne kuma kana kusa da shi, shi yasa muna jin ka kai baka sauraron mu. Kana jin mu?
Naka je.
Yawa, to
ina jin ku.
Yawa, to madalla, wake bisa layi.
Bala M. Bala daga Doma local government.
Yawa, to Malam Bala, ƙarasa a gurguje, ina gudunmuwa ka ga shirin?
To gaskiya guduma na shine gaskiya gwamnoni ba sa kyautawa ba. To special gwamnan na Nasarawa state.
Bisa wace hujja?
Yana ba mu 3,300 da percentage yake ba mu. 3,300 yake bai.
Bisa
amfani sa.
Bisa ga wace hujja?
Saboda Allah. Ga yunwa, ga azumi, ga wannan kudin wata hudu ba zai kai wata daya ba, ba amfani.
a gaya ma jihar Buhari itaya mu duba wannan abin.
To mun gode Malam Bala, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu ci gaba da baku wannan damar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A Bangladesh, hare-hare da 'yan tsatsauran ra'ayi ke kaiwa masana da marubuta da kungiyoyin addinai marasa rinjaye da 'yan fafutuka na ci gaba kuma yana kawo fargaba. Na baya-bayan nan ranar 6 ga watan Yuni, an kashe wani limamin addinin Hindu a yammacin Bangladesh a yayin da yake kan keke zuwa ibada. A ranar 5 ga watan Yuni kuma, an soke wani ɗan Kirista da wuƙa. Ya fito ibadarsa ta ranar Lahadi a arewa maso gabashin Bangladesh a wani hari da masu kishin musulunci suka ɗauki alhakin kaiwa. 'Yan sanda sun ce wasu da ba a gano su ba sun kai hari kuma sun hallaka wani tsoho mai shekaru 65 a ƙauyen Bamfara, ɗaya daga cikin yankuna ƙalilan na Krista a ƙasar Bangladesh inda musulmi suka fi rinjaye. An kashe Sunil Gomes a wani shagon kayan abinci wanda ke kusa da wani coci a ƙauyen Bamfara, in ji Shafigul Islam, muƙaddashin shugaban 'yan sanda a gundumar Nature. An yi wannan kisan ne jim kaɗan bayan an kashe matar wani ɗan sanda mai yaƙi da ta'addanci a birnin Chittagong da ke kudu maso gabashi. 'Yan sanda suna zaton ƙungiyar mayaka ta ƙasar da aka ɗora mata takunkumi ita ce ta yi wannan kisar. Wasu mutane uku da ba a gano su ba sun soke Mahmuda Kanam Mitu, kana suka harbe ta a ka yayin da take ƙoƙarin kai ɗanta zuwa ɗaukar motar bas ta makaranta, a cewar hukumomin Chittagong. Mitu ita ce matar Babul Akhtar wanda ya jagoranci yaƙi da ƙungiyar mayaka a Bangladesh ta Jama'atul Mujahideen da ke Chittagong a watannin baya. Irin waɗannan hare-hare sun yi sanadiyar mutuwar mutane 40 a cikin shekaru uku. Waɗanda aka kai wa hare-haren sun haɗa ne da profesoshin jami'a, masu yaɗa labarai ta duniyar gizo, 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama, baƙi 'yan ƙasar waje da 'yan addinai marasa rinjaye da suka haɗa da Shi'a, Sufi, Ahmadiyya, Krista, Buddha da 'yan Hindu. Ƙasar Bangladesh tana da tarihi na matsakaiciya mai haƙuri wacce ta yarda da bambance-bambancen al'ummarta ta huskan al'adu da addinai. A don haka irin waɗannan hare-haren take haƙƙin bil'adama suna ɓata sunar ƙasar da mutanen Bangladesh da irin nasarorin da ƙasar ta yi a shekarun baya. Amurka ta yi Allah wajen da waɗannan kashe-kashe na waɗanda ba san hawa ba san sauka ba a Bangladesh. Bai kamata wani ya yi hasarar ransa ba saboda abin da wasu suke faɗi ko suka yi imani da shi. Amurka za ta ci gaba da taimaka wa masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama a Bangladesh da ma faɗin duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Baba Yakubu Makeri da fassarar wannan sharhi da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane 17 a lokacin wani gangami da 'yan awarin ƙungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Magoya bayan fafutukar ta Biafra sun taru ne a birnin Onitsha da kewaye a ƙarshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya ɓangare daga Najeriya na ɗan wani lokaci da bai yi tasiri ba. Dubban mutane ne suka jeru a gefen titunan birnin Louisville na Kentucky suna kiran sunan Ali a matsayin bankwana da musulmin farko da ya fi shahara a Amurka. Wato gwarzon ɗan-damban nan Muhammad Ali da ya rasu a makon jiya yana mai shekaru 74. Akwatin gawar Muhammad Ali mai launin ja wanda aka rufe shi da wani ƙyalle da rubutun Larabci ya zagaye muhimman wurare da suka yi tasiri a rayuwar mamacin, waɗanda suka haɗa da inda ya ƙuruce sa da wurin da ya koyi dambe da kuma ɗakin tarihin da aka saka sunansa.
To a gaishe ka jama'a masu saurare, nan zamu dasa aya sai kuma gobe idan madaukakin sarki ya nuna mana. Ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da Abari ya huce da Ibrahim Alfahame da kuma Halima Jumrauki gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wani da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da shi kuma Baba Yakubu Makeri da ya amsa wayoyinku, sai Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Kal wanda ya haɗa mu da ku alheri, ke muku fatar alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.